أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا إماتا دعوة ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولها قال من جرمى لوكك da ya nuna mana wannan safiya ta Laraba 22 ga watan Muharram hijira 1448 wanda kuma ya daidai da 8 ga watan Yuli miladiya 2026. Muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma na sati-sati da muke gabatarwa a cikin littafin Zubdatu Diyar Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. A cikin ci gaba da karatun muna cikin Suratul Baqara, za mu tashi aya ta 60 kamar yadda za mu ji a bakin Adaran ma. Kuma darasinmu na 12 za mu gabatar a wannan safiyar da iko Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walil istaghfari qawlihi wa فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
هل ينظر الله من جمال نوكك yana ambaton irin hikimomin da yi wa Bani Isra'ila jikokin ko kuma ɗayan annabi Yaqub alayhi salam. Allah na ambata waɗannan ni'imomin ne ga Bani Isra'ila ko kuma Yahudawa waɗanda suke a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su san irin ni'imomin da Allah ya yi wa kakanninsu a sanadiyar haka su masu gode wa Allah ku yi imani da saƙon da Allah aiko musu ta hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ce wa idh istasqa Musa da qaumihi, kuma ku tuna lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa da qaumihi ga mutane ne alhali lokacin suna cikin daimuwa a cikin hamada. Bacin Allah ya umarce su da shiga birni ko dai Baitul Muqaddas ko kuma Ariha ko kuma Aila. Saurin kan da suka yi, Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu wata ɗaimuwa, suka yi shekara da shekaru cikin wannan kemon suna kai kawo cikin hamada suka kishi ruwa suka ce wa Annabi Musa ya roƙa Allah ya roƙi Allah ya yi musu ruwa. Annabi Musa alayhi salam ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa cikin wannan halin da suke. Allah ya ce fa kunna, sai muka ce wa Annabi Musa idrib bi afakal hajar, idrib bi afakal hajara, wannan dutsen nan da ke gare ka ya kai Musa ka ɗauki sandar da azza hannunka ka bugi wannan dutsen. Wannan sandar sanda ce ta Annabi Adam alayhi salam, wanda ya sauko da ita tun daga aljanna. Annabawa sun kasance suna gadon wannan sandar daga wannan annabi zuwa wannan annabi zuwa wannan annabi, haka zo ga Annabi Musa alayhi salam wannan sandar tana gare shi. Da wannan sandar ce Allah ya umarce shi ya buge gulbi, da ya buge gulbi sai gulbi ya rarrabu har kashi goma sha biyu. To har yanzu wannan sandar ce Allah ya ce ba wa Annabi Musa ya buge alhajara, dutsen nan da ke gare shi, wannan dutsen ma Annabi Adam ne ya sauko da shi daga aljanna. Annabi Musa alayhi salam ya bi umarnin Ubangiji ya ɗauki wannan sandan ya bugi dutsen. Fanfajarat minhu isnata asharata aina, sai ga dutsen ya kukkugo da marmaro ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha ɗaya, sha biyu, marmaro har goma sha biyu suka kukkugo a cikin wannan dutsen. Daidai adadin jikokin Annabi Yaqub alayhi salam, ko daidai adadin Banu Isra'il ‘ya’yan Annabi Yaqub alayhi salam su goma sha biyu, yake su ne shugabanni jagorori na Banu Isra’ila. Kowane daga cikinsu kamar yadda Allah ce qad alima kullu unasin mashrabahum, kowaɗanne jikokin sun san cewa ga mashayarsu, don shugabansu zai shiga gaba ya zo ya tsaya ga mashayar, magoya bayan shi wannan ƙabila su ma su bi baya ne. Ko wani shugaba zai zo ya tsaya ga marmaro ɗaya, magoya baya ne su biyo baya, su ma su zo su sha ruwan cikin natsuwa da kwanciya hankali. Bisa ga wannan tsari Allah subhanahu wata'ala ya karkata al'amuransu kuma yake gudanar da al'amuransu. Haka ma lokacin da gulbi ya tsage har goma sha biyu, kowane shugaba sai ya zo ya bi hanya ɗaya, haka nan har su goma sha biyu, magoya bayan suka zo suka bi bayan su har aka yi tafiya aka tsallake gulbin. To haka ma wurin shayarwar da aka samu marmaro goma sha biyu, saboda haka Allah ya raba gardama, kowane shugaba sai ya zo ya tsaya ga marmaro guda, ƙabilarsa sai su zo su biyo bayan shi su zo su sha ruwa. Idan ya kasance abu ya zanna rabo ne, to haka ne ya kamata a yi. Wane ne jagoran ku ga shi, to shi zo shi an shi abin da za a raba ma magoya baya ne sai ya je ya raba musu. Amma nan ban abu haka nan takuɗe, to faɗa za a kama yi. Inda marmaro guda Allah ya ɓuɓɓugar, ga su duk ƙabilu har goma sha biyu, to da kowace ƙabila za ta yi kokuwa cewa ita za ta fara sha, daga nan za a samu matsala. To sai Allah ya raba gardama tun tashin farko. To haka ya kamata abin tsari wurin raba al'amura, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya raba wa majalisa wanda ke da mata biyu. To kowane kowace mace tana da ranar da miji ke wurinta, ranar da yake wurin waccan to ba wurin waccan suke ba, ranar da yake wurin waccan ba wurin waccan suke ba. In an ce a bar al'amari, inda Allah bar lamari haka nan sake, to da an samu matsala sai ya kasance ya zindifi ta ba wata ranaku masu yawa bisa ga wata ko ya hisabatun wata ba gaba daya duk da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke mai wannan nauyin Allah bai raba mai kwana ba cewa yau kana inda wacce gobe inda wacce jibi inda wacce Allah bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ba sai ya bar mai al'amari ga hannu ne shi da yuka shi da namu duk da kin da ya ga dama ya shiga ya kwana amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a tsarin shi sai da ya raba wa matan kwana ya kasance duk da marece ko da dare in zai bai shiga kwana sai ya shiga ɗakin kowace ya zauna ya yi fira da ita ya shiga ɗakin wacce in yi sai shiga ɗakin wacce in sai shiga ɗakin wacce ya zama ɗakin da zai kwana nan ne ɗakin ƙarshe da zai shiga da ya shiga shi kenan amma duk dare sai ya yi haka ne ba a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda haka idan kuna da 'ya'ya a gida ita wa gama cin ga 'ya'yanta ita wacce ita kuma ga 'ya'yanta to wane ne babba a cikin waɗannan 'ya'yan in za a ba su wani abu babba to ga rabon kai da ƙanninka kai ko ga rabon kai da ƙanninka sai a je a raba cikin kwanciyar hankali amma an nan ce a bari haka nan kowa zai ɗauka to faɗa za a kama yi saboda haka wajibi ne mu zanka da tsari da Allah ke karantar da mu wurin tafiyar da al'amuran duniya Allah ke kulu ku ci daga cikin abin da Allah ke saukar muku daga sama tsuntsaye da fassu da kuma abin sha mai daɗi mai lagwada Allah ce ku ci wasu rabo kuma ku sha min rizqillah amma duk daga cikin arzikin Allah da ya ciyar da mu amma sai ne ga wata doka wala ta'tu kada ku yi barna fil ardi aban kasa mufsidina kuna masu gudanar da barna to kada ku yi haka ne wato kada ku bunce ma Allah kada ku aikata ayyukan sabo da kuma ayyuka na ta'addanci dokar da Allah ya shata musu kenan na gudanar da al'amuran su a wannan rayuwa da suke ciki amma duk da haka nan sai da aka samu yawancin su suka saba ma Allah suka ci ƙetare iyaka kuma dan nan sai Allah ya ce wa id kuntum
wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin
ya Musa ya kai annabi Musa lan nasbira ala qa'amin wahidin mu fa ba mu iya hakuri ga abinci iri guda kullun dai ya zan naman tsuntsu ne ake aiko muna muna ci ba mu ke saye ba ba mu ke nomawa ba kuma abin sha iri guda shine almannu ki wannan abin ki iri guda kullun muka mun ga dade shi ku tuna lokacin da ku fada ma Nabi Musa irin wannan magana fadu lana rabbak saboda haka kuka ce kai ka roƙan muna ubangijinka yukhrij lana mimma tulbitul ardu ya tsiran muna ko ya fitar muna abinda ƙasa ke tsirarwa ina ababen da ƙasa ke tsirarwa na nau'in abinci daban-daban shin Allah ke aiko mana tsuntsun da wannan abinci bai san ya tsirar muna da abinda za mu zanka ci daga cikin ƙasa ba kullum sai dai abinci guda butulcin da suka wa Allah subhanahu wa ta'ala kenan saboda mai abinci guda kullum shi ko Allah da ya halice su ya san dalilin da ya sa ya tsaye da su ga wannan abinci nau'i guda da kuma abinci nau'i guda Allah ya ce musu to Annabi Musa ka faɗa musu bayan sun ce aro ya roƙi Allah ya fitar musu da abin da ƙasa ke tsirarwa sai suka ba da misali yace min baqaliha akwai masu yaɗo da Allah ke tsirarwa cikin ƙasa ina fukan kana da Allah ke tsirarwa da sauran nau'in abinci daban-daban waɗanda ke yaɗo a ban ƙasa وقصائها لكما كبوشي وقومها دعال كمان وعدفها لكما عدف وبصلها لكما البصر ودن النوع دبان دبان إنا كشني دعال لا بيت أبر مدى دسو ميتا أنفاني دسو سيدة كل من دي أبيشي ودن الله نادئيكم دعا دين دسوك فالنجا يموتوا amma kuma sai kyale su ga abinci guda domin ya jarraba imanin su ya gani za su yi haƙuri ga abinci gudan nan da ya tsaye da su ko kuwa za su nuna ƙosawa da gundura tabbas kuwa sai ga shi sun nuna kuma ƙosawa da gundura duk da ba dukkan suke da irin wannan butulcin ba sai dai mafi yawancinsu kala sai Allah ya ce wa Annabi Musa alaihi salam ka faɗa musu a tattar da nuna yanzu son ku ce a hurhura muku allazi huwa adna abincin da yake matsakancin abinci ne billazi huwa khayr a hurhura muku da wannan abinci mafi alkhairi da ake ba ku shi kuke so idan haka nan kuke so to ihbitu misran ku sauka a wani gari ku je ku shiga ga wani gari can ku je ku shiga amma nan kuke cikin hamada waɗannan tsiro da kuke nema ba za su yi fitowa cikin hamada ba saboda haka ga wani gari can ku je ku zauna a can cikin garin fa inna lakum ma sa'altum abin gada kuka roƙa to za ku samu a can cikin garin amma sai kun sha bun ba dai ba ku tsuntsun gasassu daga sama ba da kuma abinci mai daɗi daga sama duk ba ku so ba to waɗanda ababen da ƙasa ke tsirarwa to ku za ku noma ku za ku shuka ku za ku noma ku za ku gyara ku za ku girbe duk wahalar da za a yi ku za ku yi waɗannan wahalhalun tunda ku kuka nema Allah ce wa darimat alaihim zillatu wal maskana sai Allah subhanahu wataala ya sanya musu zillatun kaskanci wal maskanatun da tsiya tun daga abinda Allah ya zaba musu amma ba su son wannan sai abinda su suka ga shine mafi alkhairi. Daga nan Allah ya bayyana da alaman kaskanci da tsiya tare da su a kowane lokaci. Shine sa kowane lokaci ba Yahudi. Waɗanda ba Yahudawa ba cikin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sun musulunta. Sun yi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sun tashi daga zama Yahudawa. Waɗanda suka saura bisa ga addinin da suka canza ake ce musu Yahudawa, to har yanzu duk inda suke alamar tsiya da kaskanci na nan tare da su. Wace alama ce ta tsiya da kaskanci? Ba Yahudai ne mai son zama cikin jama'a, sai dai ya koma cikin daji. Daga shi in yana da mata sai mata kai guda, sai kuma kare su koma can cikin daji su zauna. Ba ka ganin su da tufafi na albarka, daga ƙananan tagunoni sai gajerun wanduna kake ganin su da sakin tsiranci ga matansu. Wannan alamar talauci da kaskanci da Allah ya baka tare da shi kenan. Wanda suka gada tun gadin daga kakannin. Allah ce wa ba'u bi ghadabin min Allah, sai suka dawo bi ghadabin da wal hushi min Allah, daga wurin Allah. Yaya Allah zai zaba muku abinci ba ba ku ce sai ba, ba ku san inda aka yi abincin ba, ba wani wuri kuke zuwa ku amso ba, balle ku ce mun gaji da zuwa an so wancan abincin. Allah ne ke saukar muku da shi inda kuke, kuma isasshe ku ci hakuraza ba tare da kun gogoriyo ba. Amma duk da haka kuka butulce ma Allah, to Allah subhanahu wataala sai saka musu da kaskanci da tsiya da kuma fushi. Allah ce zalika, dalilin da yasa Allah ya fushi da su, ya sanya musu alamar tsiya da kaskanci, bi annahum, domin cewa su kanu yakfuruna bi ayatillah, sun kasance suna kafircewa da ayoyin Allah. Wa yaqtuluna nabiyina bighayri alhaq, kuma suna karkashe annabawa bighayri alhaq, ba da cewa annabawan nan sun cancanci kisa ba. Ina annabi Isa'iya, ina annabi Zakariya, ina annabi Yahya, duk karkashe su Yahudawa sun kai. Babu li babu la. To dole Allah ya fushi da su tunda suka kashe mai annabawa. Allah ce zalika, wannan kafircin su da kashe annabawan da suke yi, jima'asau, sanadiyar saba ma Ubangiji ne, fakanu ya tadun, kuma sun kasance suna cekar iyaka tunda Allah ya ta musu su ce mu ba nan za mu tsaya ba. In yace ku faɗi kaza sai su faɗi wani abu daban, in yace ku yi kaza sai su yi wani abu daban wanda ba shi ba. Yahudawa kenan. To wannan ayat ba kai Yahudawa kaɗai ta tsaya ba, ta shafi duk wani wanda ke da ɗabi'a irin ɗabi'an waɗannan waɗancan Yahudawa. Iyaye mata da ƴan uwa mata, wato daga cikin ku Allah bai hore ma mazan su so musu abinci kala daban-daban da ban aje cikin su ba, sai dai abinci kala guda. Wato ga shinkafa, wata ran ga dawa, wata ran ga alkama, wata ran ga sabomita, wata ran ga doya, wata ran ga abu kaza, abinci ne daban-daban. Allah ya hore ma wasu su zo su ajiye cikin su to, matan su duk abincin da suka ga dama to shi ne za su dafa a wannan ranar. daidai wannan lokacin to ba kowa Allah hore ma wannan ba wani idan ya kokari ya samu a wata ta kile so buhun dawa ya jingine miki shikenan shi ya ga cewa an gama da ke in don abinci ga abinci ta ke ko kullun ki ce kullun dai dawa kullun dai dawa kullun dai dawa haba mai gida to abinda Allah hore mai ne wata kuwa tana ma murnan ne cewa ma Allah ya ba mai gidanta abinda zai so musu dawa saboda haka ndo abinci ba su da matsala to irin wannan ita ta fita cikin halayen yahudu da Allah ya kinewa ya kaskantar da su ya kiyatar da su kuma ya fushi da su ita ta kauce ma waɗannan halayen da ɗabi'u don ta gode ma Allah da abin da ya hore ma mai gidanta ya tsawo ya kawo mata abinci kala guda kullum ya ka zo wannan gidan abinci kala guda ita ko wata za ta yi gode ma Allah idan haka ne to mai irin halin yahudu kenan da Allah subhanahu wata'ala ya tsiyatar da su ya kaskantar da su kuma ya kushi da su saboda ka iyaye mata ko abin da Allah ya kore ma mazan suka zo suka kawo muku to ku gode ma Allah in nau'i guda kullum yake da karhin sai ya san ya kawo miki to ki gode wa Allah kake mutunce mai yadda Yahuda suka mutunce ma Allah a ƙarshen su sun koma ga tsiya da kaskanci da kuma fushin Allah da wannan irin rayuwa rayuwa ce wadda ta fi kowace zama kaskantaccen rayuwa Allah ya mana sauki da irin wannan rayuwa bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama magana akan waɗannan yahudu sai Allah ya gami da su da musulmai da nasara da sauran mabiyan addini gaba ɗaya ya yi magana a kansu ya ce innal ladina amanu
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sadiqin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan فَيَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الله تعالى الذين آمنوا لذين يودن سكى إيماني أهرتين تنفرت كلمة شهادة أدوشيا تنقدر إيماني لكلمة شهادة أدبوا منتو a suna suna aiki irin aikin imani su waɗannan su ne muminai a ɓoye da kuma bayyane wallazi na hadu da kuma waɗanda hadu suka ce mu mun dawo daga bauta wa ɗan maraƙi su ne yahudawa waɗanda suka canza addinin annabi Musa alaihi salam suka sa son ransu a ciki wannan nasara da kuma nasara su ne jama'ar annabi Isa alaihi salam waɗanda suka cancanta wani abu na addinin annabi Isa suka sa son ransu a ciki in ba haka ba duk gaba ɗaya Allah bai aiko wani addini mafaci addinin musulunci Allah bai aiko da yahudanci ba bi aiko da nasarari ba Allah ce wasa'ibin wasabiin da kuma sa'ibawa wasu jama'a ne daga cikin yahudu ko kuma daga cikin nasara suka kalle suka koma kungiyar su daban to su ma din har da su Allah subhanahu wa ta'ala duk ya game su baki ɗaya kusun koma mala'iku suke bautawa. Allah ce dukkan su man amana, duk wanda ya imani daga cikinsu, ya imani da Allah wal yawmil akhir, ya kuma yi imani da ranar lahira, wa amila salihah, kuma ya aikata ayyuka nagari, wato ya aikata aiki daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar. To menene sakamakon su? Allah ce falahum ajruhum, za a ba su ladan aikin da suka aikata. Kamar yadda malaman ke cewa aiki bai zo, aiki na addini zai zamowa nagartaccen aiki, a ce ya zamo salihin aiki sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zo da wannan aiki na ibada, aka yi shi daidai yadda ya karantar cewa a yi. Sharaɗi na biyu, yanzu an yi wannan aikin ibadan ne don Allah kawai, ba don neman tocin duniya ko neman yabo ko kuma neman wani abu ba. Duk aikin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu, to wannan aiki shi ne ake ce mai salihin aiki. Bancin ga imani, sannan kuma mutum ya aikata aiki nagartaccen aiki, to duk wanda ya haka nan falahun ajruhum, to suna da ladansu inda rabbihim, a wurin Ubangijinsu. Saboda haka iyaye mata da ‘yan uwa mata, duk wani wanda zai aikata aikin da ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya zo mana da wannan ibadar ba, kwashe-kwashe ne. Kamar yadda wasu ke cewa, daga wasu masu albarka aka samo wannan ibadar, to wannan ibada ta ci ba ta zamo saliha ba. Don ba ibada ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba. Duk ibadar da ba annabi ya zo da ita ba, to ba ibada ba ce. Abinda ake ce ma wannan shirki, idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan ibada kuma aka yi ba don Allah ba, to nan ma sunan wannan ibadar shirme, don Allah ba zai karɓa ba. Duk wanda zai yi sadaka ba don Allah ba, to Allah ba zai karɓi wannan sadaka ba, don ba salihar sadaka ba ce. Duk wanda zai yi sallah ba don Allah ba, to Allah bai son wannan sallar, bai karɓar wannan sallar, don ba salihar sallah ba ce. Saboda haka, don muka ji ga wata ibada ba mu san da ita ba, ba mu ga malamanmu na aikatawa ba, kwatsam ce ga ta ta faɗo ta shigo mana da rana tsaka, to a koma tambayi malamai. Kan wani mai ruɗi ya ruɗar da ku, ku je ku karɓi wasu ibadoji ku yi ta aikatawa, ku ɓata lokacinku, ku ɓata shekarunku ga banza, ku je lahira kuna zaton ku aikata ayyuka na alkhairi, za ku isko lada, ku zo ku isko a san ɗinku na lahira, kwakwaf babu komai. Allah ya tambaye ki, me kika saurayi shekarun da kika yi duniya? Ga akawun ɗinki na lahira babu komai a ciki. Ki sai Allah na yi ta ibada. Wace irin ibada? Ki haɗa mai ibadar da ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da ita ba. Ya tambaye wato muke da wannan ibada? Ya ce an kai wani mai albarka, wani na wani mai albarka. Ya ce to ni na aiko muku mai albarka, shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
gare shi kika alki wannan ibadar kike a'a Allah ce to ki je wurin wannan mai albarka zai baki wannan ibadar ki je ki alki da kike can wuri ne ina za ki gane kowa na ta kai ne ranar kiyama likulli mar'in minkum yawma idhin sha'anun yughni kowane mutum ranar alkiyama lamari ne ya ishe shi duk da annabawa nafsi suke cewa kayana sun ishe ni kowane annabi haka yake cewa nafsi ya kai dai ya hidda kai ne to saboda haka wajibi ne duk ibadar da zamu yi kan mu dauka sallah azumi zakka haji har ibada kenan duk wanda ba kuma ba ibada ba to wannan kuskure fahimta shi addu'o'in da muke yi ibada ce zikirori da muke karantawa ibada ce karatu alqur'ani ibada ce saboda haka sadar da zumunta ibada ce sadakokin da muke yi ibada ce muke yi halartar wurare na alheri wurin wa'azi wurin walima du'ayyuka ne na alheri kuma ibada ce saboda haka duk ibadar da zamu yi duk inda aka gayyace ki ki tabbatar da cewa musulunci ya yarda da karba wannan gayyatar da aka yi in ba haka ba to zaki shiga gwada ranar alkiyama falahum ajruhum inda rabbihim Allah ce wala khawfun alaihim duk wanda suka yi imani da Allah suka aikata ibada ayyuka nagari to ranar alkiyama babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma ba su baƙin ciki ranar alkiyama duk abin da ya kucce miki a nan duniya kike so ki cimma baki samu kin cimmai ba sai ga ajali ya zo ya dauke ki zuwa lahira Allah ce to an ɗebe miki baƙin cikin wannan abin a ranar alkiyama saboda ni'imar da za a baki sai ki ce ma gwamma da wannan abin da ya kucce miki a duniya don yau ga ni'imar da aka baki wanda ba irin ta duniya ba daga nan Allah ce mana mai alaran ba
فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
التي واذكركم كتنا إذا أخذنا ميثاقكم a lokacin da muka riƙe alƙawari da ku banu Isra'ila a cikin Attaura na cewa za ku yi aiki da abin da Attaura ta ƙunsa muka ce khudhu wa rafa'na fawqakum at-tur muka cire dutsen Tur Sinin sama gare ku muka ce idan ba ku yi imani da Attaura ba to za mu sako muku dutsen nan duk gaba ɗaya garka ce muka ce muku khudhu ma ataynakum bi quwwa ku riƙi wannan littafi da muka aiko muku bi quwwatin da ƙarfi da himma da kuma ƙoƙari ku yi aiki da abin da ke ciki wadkuru ma fihi, ku tuna abin da ke ciki ta hanyar karantawa da kuma aiki da shi, la'allakum tattaqun, idan kuka yi haka nan za ku ji tsoron Allah, za ku kare kanku daga wutan jahannama. Amma thumma tawallaytum, sai kuka bada baya, kuka bijire ma wannan at-taurat, min bada zalika, bayan wannan alƙawarin da muka yi da ku a cikin wannan littafi na at-taura. Allah ce falawla fadlullahi alaykum, ba don baiwar da Ubangiji ya yi muku ba ta hanyar jinkirta muku azaba, wa rahmatihi, da kuma rahama tai ba, da kuma kyautatawa zuwa gare ku, da kuntum min al-khasirin, to da kun kasance daga cikin halakakku a nan duniya. Alƙawarin da Allah ya yi musu a cikin Taura sai suka yi watsi da shi, amma saboda rahmat da Allah ya yi musu, sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke musu halaka a nan duniya. Allah ce wa laqad alimtumul ladina tadaw minkum fi as-sabt, kuma kun san waɗanda suka ƙetare iyaka a cikinku, sabti, game da yin su na kamun kihi ranar Asabar, inda Allah ya hane ku yin su ranar Asabar don ya jarraba ku ya ga cewa za ku bi dokoki ne ko kuwa za ku saba mai. Wasu daga cikinsu sai suka ce, to saninku ne fa ranar Asabar ɗin nan fa kihi na tasowa saman ruwa da hannu ma sai ka sa ka kama kihi, amma ran da duk ba ran Asabar ba, in mutum ya zo su sai ya wahala da ƙyar sannan ya samu kihi ɗan kaɗan. Saboda haka wata dabara addebe mu yi, wata dabara suka ce mu gina kududduhi gehen gulbi, idan muka gina fadama can gehen gulbi sai mu yi rami har ya zo ya haɗe da gulbi, in ya so kihi su yi iyo daga cikin gulbi su koma can cikin kududduhin da muka gina, in ya so ya samu sai mu daɗe tsakanin kududduhin da gulbin ranar Asabar, kan mu kama kihin ranar Asabar don Allah ya hana. Amma mu ta yi washe gari Lahadi, kihin da an nan cikin kududdufin ba su iya suka koma gulbi ba, sai mu yaye su cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Dabarar da suka wa Allah ke nan. Saboda haka, da haka nan ɗin ya faru, ‘yan ta'adda daga cikinsu suka je suka yi haka nan. Malamai suka tashi daga cikinsu suna masu hani cewa Allah ya hana yin sura na Asabar. Wannan dabara da kuka yi to da ita, to halaka ce ba tsira ba, sannan kuma mugunyar dabara ce, saboda haka ku bari Allah ya hana. Wasu daga ciki suka ce wa malaman nan, ku kuwa dai malamai kuku ku kama bakin, waɗanda daga ta'addancin da sun san Allah ya hana, to saboda me za ku hana san ku taso kuma kuna hane su, ai ku kyale su, duk halakar da za ta cin musu in ya so ta cin musu. Malamai suka ce, to mun fa muna hane su ne domin mu yanke uzuri ga Ubangiji, Allah ya san cewa mu hana su su abba su bari ba, har Allah su barin ba, in ya so mu mu ɗauke laifi ya zanno kan mu yi laifi a wurin Allah, mun gane aikata ɓarna, saboda me za mu sa ido muna kallo, don Allah kar ya kama mu da wannan laifin. Dalilin da ya sa kenan muke hannun su shi ne Allah ce kun san waɗanda ke ƙetare iyakan na yin su ranar Asabar ta hanyar waɗannan mugunyar dabara da suka hito da ita a lokacin da muka tashi halakar da su waɗanda ke ta'addancin Allah ce fa kullu lahum sai muka ce musu kunu ku goma kira da tabjirai khafi kuna masu kantattu wala kantattu halakaku duk waɗanda ke sunnan yan baruwanmu waɗanda suka ce saboda me kuke hana waɗanda ke su su yi su duk gaba ɗaya sai Allah ya mace su tsirai aka waye gari mutum ne gashi wanda ka sani kuna nan tsaye kwatsam sai gashi ya koma biri duk ɗabi'un biri da komai da komai suna yake yi ba ɗabi'u da halaye na mutane ba sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya musu kenan saboda haka wajibi ne duk wanda ke aikata wani laifi idan mun gani mun sani to mu hana shi idan ba mu hana ba kuwa in Allah ya tashi saukar da wani bala'i to bala'in nan gaba ɗaya zai shafe mu baki ɗaya ba za a keɓe waɗanda ba su aikata bala'in nan a ce su bala'in ba zai shahe su ba don sun gani suka kame baki suka yi shiru sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace muna man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga wani abin ƙi daga cikinku to ya yi ƙoƙari ya sa hannu ya hana wannan abin ƙi da ake aikatawa idan ya kasance wanda za a sa hannu ne wanda ya kamata kuma a sa baki a yi magana to ki yi magana da baki idan ya kasance duk gaba ɗaya ki ga baki iyawa to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa bi qalbihi ki nuna kyaman wannan abin ga zuciya in yana yiwuwa ma ki tashi ma ki bar wurin gaba ɗaya saboda mai wacce ta bar wuri kaza ake don farda kaza da ake aikatawa ba ta iya hanawa dalilin da yasa ta bar wuri kenan in kika yi haka nan to sai ku kubuta daga Allah subhanahu wata'ala sai ku kubuta a wurin Allah amma in ba haka ba ana aikata barna ina ji kina gani kuma kin kyale kin shiru ba ki hana ba to ke ma kenan da son ki ake aikata wannan barnan daɗi ma kike ji ma ke saboda haka lekin da mai aikata barnan nan zai samu ko za ta samu to ke ma daidai irin wannan lekin za a rubuta miki Allah ce faja'alnaha nakalan lima baina yadayha faja'alnaha muka sanya wannan azaba da muka wa su waɗannan waɗanda ke su ranar asabar na maishe su birai bayan kwana uku Allah ya halaka su suka mutu suna birai suka mutu Allah ya halaka su Allah bai maishe su mutane ba to wannan din ya zamo alama ya zamo abin wa'azi na kanan abin lura ga waɗanda suka gani kiri-kiri a wannan lokacin lima baina yadayha ga waɗanda abin ya faru a tsakaninsu wa ma khalfaha da kuma waɗanda ma za su biyo bayan su waɗanda suka ji labari kamar ire-irenmu da muka ji wannan labarin to ya zamo wa'azi gare mu wa mau'izatan lil muttaqin kuma ya zama wa'azi ga duk wani mai tsoron Allah wanda ke neman ya kare kai ne daga azabar Allah wannan din ya zama wa'azi idan Allah ya hana abu to a bar wannan abin kada fito da wata dabara wanda za a ce a yi amfani da wannan dabara domin halakar da abin da Allah ya haramta wannan dabarar da za a fito da ita dabara ce mai halakawa ba dabara ce mai tsirar da mutane ba Allah ya hana shiri ba amma yau duniyar da muke ciki an fito da riba ta hanyoyi daban-daban aka canza mata sunaye ba a ambaton ta riba sai dai ambace ta da wani suna na daban don me don kada ce riba ce ake ci alhali kuwa riba ce ake ci tsuntsa to waɗannan dabaru da ake yi domin halattar da riba Allah na sane da su kuma Allah ya riga ya ɗauki mataki a kan su kuma wannan dabara ba za su tsira da su ba saboda haka iyaye mata mai hankara da irin rayuwar da muke ciki a halin da muke ciki yau na cewa duk abin da za mu ci mu tabbatar da halacci dai abin da za mu sha mu tabbatar da halaccin wannan abin duk mu'amalar da za mu yi mu tabbatar da halaccin wannan mu'amala idan muka yi haka nan to za mu je mu isko Allah lahiya lau amma idan ba haka ba to bane a can na jira mu Allah ya mana tsari da irin wannan dabaru da ke halaka al'umma to masu kamera suna nuna mana lokaci ya yi a nan ne za mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da na yi Allah ya fahimi ne kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk babu tambayoyi to malam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين Allah ka rufa mana asiri, Allah ka biya mana bukatoci na nisa da na kusa, manya da ƙanana, wayanda muka sani da maɗin ba mu sani ba ya rabbal alamin. Ya Allah ka rufa mana asiri, Allah wannan ta'addanci da ke gudana a arewacin Najeriya, Allah ka sani ka san masu yi, Allah ka isar mana gare su. Allah ka isar mana gare su. Allah ka kame mana hannayen su. Allah ka kame mana hannayen su ya rabbal alamin. Allah ka daƙilar da wannan ta'addanci ya rabbal alamin. Waɗanda suka mutu sanadiya wannan ta'addanci Allah ka musu gafara waɗanda suka jimu Allah ka ba su lafiya waɗanda ke hannu ƴan ta'adda Allah ka kubutar da su ya rabbal alamin Allah kubutar da su ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan gari na Sokoto a wannan jiha ta Sokoto a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya duk inda musulmi suke a faɗin duniya Allah ka ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali ya rabbal alamin ya Allah yahudawa da suka yi tsaye sai sun ga bayan musulunci da kasashen musulmai ya Allah ka sa mu ga bayan su da kuma bayan duk kasashen kafirai ya rabbal alamin Allah kama musulmi fada duk inda suke ya rabbal alamin Allah duk inda musulmi suke a dan duniya da ke fada da kafirai Allah kama musulmi Allah ka kama musulmi ya rabbal alamin Allah ka kama musulmi ya rabbal alamin ya Allah kasashen duniya na yahudawa da suka yi ta da kasar Iran wadda take fada domin kare musulunci ya Allah subhanahu wataala ka karfafa da kasar nan ta Iran ya Allah karfafa da kasar Iran take fada da kafirin duniya take fada da yahudawan duniya ya Allah duk dabarun da yahudawan za su shirya Allah ka wace dabarun su Allah ka wace dabarun su Allah ka wace dabarun su ya Allah ya rabbal alamin ya Allah ka sanya musu tsimuwa ya rabbal alamin ya Allah ka sanya musu tsimuwa ya rabbal alamin ya Allah dukkan man da za su halgo Allah ka tarwatsar da makaman ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wataala ka ba marasa lafiya mu lafiya wadanda ke asibiti Allah ka ba su lafiya wadanda ke gida Allah ka ba su lafiya wadanda ke kasashen waje Allah ka ba su lafiya rabbal alamin ya Allah ƴan kasuwar mu Allah ka sanya musu albarka a cikin kasuwancin su Allah ka sanya musu albarka masu fatauci Allah ka aminta da su ya rabbal alamin ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi ne albarka Allah ka ba su ilimi ne albarka ya Allah waɗanda ke matan da ke gidajen mazajen su Allah ka ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali wani magidanciya aiko kuɗi sadaka a yi mai addu'a Allah shi shirya tsakani ne da matata ya Allah ka sulhunta tsakaninsu Allah ka sulhunta tsakaninsu don da kicin ke tsakaninsu Allah ka sulhunta ya rabbal alamin Allah ka ba shi hankulin zama da ita shi ita ma Allah ka ba shi hankulin zama da shi ya rabbal alamin don ne hukkan da suke wa juna Allah ka ba su ikon yahi ma juna rabbal alamin Allah ka ba su ikon yahi ma juna rabbal alamin اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ودومين آية 60 ديال فاركم آية
ورحمة الله من الذين أعتبروا منكم في السنة.
في السنة.
ثم توليتم من بعد ذلك.